sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum. Barkanku da asuba da fatan kun wayi gari lafiya. Muhammad Hafiz Baballe tare da Babu Yakub Makeri sauran abokanan aiki muke farin cikin kasancewa da ku yau Litinin 20 ga watan Satumba na shekarar 2021. Kafin ku ji abubuwan da muke tafa da su, ga Baba da kanin labarai.
To Baballe, mukaddashin magajin garin babban birnin kasar Afghanistan ya ce an fadawa mata da ke aiki a karkashin gwamnatin birnin Kabul cewa su zauna a gida har sai an gaza samun maza da za su baye gurbin su. Ministan sojojin Faransa ya isa kasar Mali a jiya Lahadi domin matsawa gwamnatin sojin kasar da ta kawo ƙarshen tattaunawa da Rasha akan shigowa da mayakan sa kai daga Rasha zuwa kasar, kana ta cika alƙawarinta da mai da kasar akan tafarkin demokradiyya a cikin watan Fabrairu. Akwai abubuwa da dama kuma da za su ɗauki hankali a wannan mako a taron Majalisar Ɗinkin Duniya fiye da jawaban da shugabannin ƙasa za su yi a wurin taron.
Kanin labaran kenan. A Najeriya, hukumomin jihar Kogi sun yi ƙarin haske kan wani hari da aka kai kan wata coci a Kaba, inda aka hallaka wani mutum aka kuma yi awon gaba da mutane uku.
About the attack that happened in Kaba.
Yace maganar harin Kaba, muna so mu yi bayani karara, domin kuwa harin ba an kai shi bane saboda cocin. A'a, waɗanda suka kai harin wato dan bindigar sun samami wani ne a cocin.
Rundunar haɗin gwiwar sojojin Najeriya tare da 'yan sa kai a jihar Adamawa sun yi nasarar tarwatsa maboyar 'yan bindiga a ƙaramar hukumar Maiha da ke jihar.
Wanda muka samu a kan dutse Musa mu kan rotate launcher sai wanda yake harbawa ko a harbi jirgi ko mene kwaya 10-11 da kuma bom wanda yake iya fadewa kwaya 5.
Kamar kowace ranar Litinin, yau ma muna tafa da shirin Ciki da Gaskiya wanda Sarfil Hashim Gumel ke gabatarwa. Amma kafin nan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Baba Yakub Makeri. Mukaddashin magajin garin babban birnin kasar Afghanistan ya ce an fadawa mata da ke aiki a karkashin gwamnatin Kabul cewa su zauna gida har sai in an gaza samun maza da za su maye gurabunsu. Jiya Lahadi, magajin garin ya yi ƙarin bayani game da sabbin kuntatawa na baya-bayan nan da shugabannin Taliban suka ɗora a kan mata. A cikin 'yan kwanakin nan, sabuwar gwamnatin Taliban tana aiwatar da shirye-shirye masu take haƙoƙin mata da 'yan mata. Wasu da suka shaidi wani hari da aka kai akan wata motar Taliban a gundumar Jalalabad sun ce wannan shine mummunan hari na biyu da aka kai a cikin 'yan kwanakin nan a yankin da ƙungiyar IS ke iko da ita. Ministan sojojin ƙasar Faransa ya isa ƙasar Mali a jiya Lahadi domin matsawa gwamnatin sojin ƙasar da ta kawo ƙarshen tattaunawa da Rasha akan shigo da mayakan sa kai na Rasha zuwa ƙasar, kana ta cika alƙawarinta da mai da ƙasar akan tafarkin demokradiyya a cikin watan Fabrairu. Majiyoyin diplomasiyya da na tsaro sun faɗa wa Reuters cewa gwamnatin sojin Mali da ta shekara guda tana shirin ɗaukan mayakan ƙungiyar Rasha Wagner Group. Kana ƙasar Faransa ta fara ɗaukan matakan dakatar da shigowa da su, tana mai cewa wannan tsarin ba zai dace da kasancewar Faransa a ƙasar ba. Ƙungiyar Raya Tattalin Arzikin Ƙasashen Afirka ta Yamma ta ECOWAS da wasu ƙawayenta a yaƙi da 'yan ta'adda a yankin Sahel su ma sun nuna damuwa akan wannan matakin. Amma ita gwamnatin sojin Malin da ta kwace mulki a cikin watan Agustan shekarar 2020 ta yi nisa wurin ɗaukar wannan matakin, inda ta ce Faransa ta fara rage ƙaiminta na shekaru 10 a yaƙi da 'yan ta'adda masu alaka da Al-Qaida da kuma IS. A jiya Lahadi, ministan harkokin wajen ƙasar Mali ya kira ƙin yarda da makwabciya Nijar ta nuna game da shigowa da mayakan Wagner da kalamai da ba za a alamunta da su ba, da rashin nuna ƙauna da kuma kaskantarwa. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akwai abubuwa da dama da za su ɗauki hankali a wannan mako a taron Majalisar Ɗinkin Duniya fiye da jawaban da shugabannin ƙasa za su yi. Wasu ƙasashe sun ƙaurace wa wani taro da aka shirya yi na cika shekaru 20 da taron Majalisar Ɗinkin Duniya akan wariyar launin fata a birnin Durban ta ƙasar Afirka ta Kudu saboda wasu kalaman ƙiyayyen Yahudawa a taron shekarar 2021. Kasashen sun hada da Amurka da Faransa da Isra'ila da Burtaniya da Canada da kuma Australia. Akwai wasu manyan taruka da makamashi da yarjejeniya akan haramta gwajin makaman nukuliya da kuma wani taron koli akan aikin haɗin gwiwa wurin samarwa da sarrafawa da rabawa da kuma amfani da kayan abinci. Ana kuma samayin sakamakon taron ministocin harkokin kasashen waje daga kasashe biyar masu wakilci na dindindin a kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda za a gudanar a ranar Laraba.
Toma Dalla an jima kaɗan Babu Yakubu zai sake shigowa da ci gaban labaran duniya kashi na biyu, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotanninmu. Rahotanni daga jihar Kogi da ke arewa ta tsakiyar Najeriya na cewa wasu 'yan bindiga sun kai wani hari wanda ya halaka mutum guda tare da yin awon gaba da wasu uku, amma hukumomin jihar sun ce harin ba wai an kai shi bane kan cocin, illa dai 'yan bindigar sun samami wani ne a cocin. Ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani.
Wannan hari dai da aka kai da sanyin safiyar ranar Lahadin nan a cocin Ekwa da ke garin Kaba ta jihar Kogin ya yi matukar tayar da hankalin mazauna wannan yanki. Malam Dan Asabi Lakwaja, wani mazaunin yankin ne, ya yi karin haske akan yadda lamarin ya faru.
Da sanyin safiyar nan ne aka kai hari nan garin Kaba, wasu 'yan bindiga wanda ba san ko su wane ne bane, an saci mutane wajen kan guda biyar haka.
Na'am, an ce a coci ne mutanen coci ne aka sata koko dai mutanen gari ne haka masu wucewa?
Yan coci aka sata, akwai wani ma da yana tafiya zai shigo coci aka bindige shi, amma ban san kowane ne bane. Ya mutu har lahira.
Bayan wannan hali garin yake ciki?
Yanzu dai hali da yake ciki dai an tura jami'an tsaro idan kwatar da ta zo mako.
Da kokarin jin ta bakin rundunar 'yan sandan jihar Kogin akan wannan al'amari ya ci tura, domin kuwa kakakin 'yan sandan jihar Kogin Mr. Williams Aya bai ɗauki waya ba. To amma gwamnatin jihar Kogin ta tabbatar da kai harin. To amma kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Fanwo ya ce harin ba an kai shi bane akan wannan coci.
Talking about the attack that happened in Kaba, we want to make it point clear, the attack was not aimed at the church. It is likely that they had targets that they traced to the church.
Ya ce maganar harin Kaba muna so mu yi bayani karara, domin kuwa harin ba an kai shi bane saboda cocin. A'a, waɗanda suka kai harin wato 'yan bindigar sun samami wani ne a cocin. Da yake bayani akan nasarar da aka samu na yaƙi da 'yan bindiga a jihar Kogin, kwamishinan labarai na jihar Kogin Mr. Kensley Fanwo ya ce gamayyar jami'an tsaro da suka haɗa da 'yan banga sun samu nasarar hallaka wasu 'yan bindiga da dama da suka addabi mutanen jihar Kogin, da samun nasarar kubutar da wasu mutane uku da 'yan bindigar suka yi garkuwa da su. Sannan ya kara da cewa
sadly one of the people that were arrested to be behind the supply of arm to those criminals happens to be an officer of the Nigerian Security and Civil Defense Corps.
Yace abin takeici daya daga cikin waɗanda jami'an tsaron suka kama yana taimakawa 'yan bindigar da makamai, jami'i ne na hukumar tsaron farin kaya ta Civil Defense. Mustapha Nasir Batsari, murya Amurka daga Mina a Nigeria.
A gaida Mustapha Nasir Batsari, ana tare ne da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Ga Babu Yakub ya dawo da labaran duniya kashi na biyu.
A jiya Lahadi, wani tumbudin wuta ya fashe a La Palma da ke tsibirin Canary na Spain, lamarin da ya tada hayaki da toka a cikin iska daga gandun taron kasa na Cumbavieja da ke kudu da tsibirin. Hukumomi sun fara kwashe masu rauni da dabbobin gona daga ƙauyukan yankin kafin fashewar aman wutan da misalin karfe 3:15 na rana, wato karfe 2:15 agogon GMT, inda ake kwasan mutanen kadan kadan daga Kabeza da Vaka mai yawan mutane a cewar gwamnatin tsibirin. Bayan sa'o'i biyu, aman wutar ya fara kwararo da wuta daga bisa tsauni, kana karamin hukumar ta bada umarnin tashi dole daga ƙauyukan ciki har da El Paso da Los Llano Arden. An jimke sojoji da za su taimaka, kana an buƙaci mazauna wurin su takaita amfani da wayar hannu. Jim kaɗan hukumar binciken manyan laifuka ta ƙasar Spain ta aike da saƙon Twitter cewa za ta shiga cikin aikin ceton domin kwashe mutane tsakanin 5,000 zuwa 10,000 a yankin da tumbuɗin wutar ya afkawa. A ƙarshe, sakamakon farko sun nuna jam'iyyar United Party mai mulki mai goyon bayan Kremlin ta ɗauko hanyar samun nasara a zaben ƙaramar majalisar dokokin Rasha bayan ƙuri'ar kwanaki 3 da ke tattare da magudi da kuma zargin taɓa takardun zaɓe. Hukumar zaben ƙasar ta ce a cikin kashi 10% na ƙuri'un da aka kammala kadawa a jiya Lahadi, United Russia mai bada cikakken goyon baya ga shugaba Vladimir Putin tana da kashi 38.6 na ƙuri'un, kana jam'iyyar masu ra'ayin kwaminsanci tana biye da kashi 25.2, sannan jam'iyyar masu kishin ƙasa ta LDP tana da kashi 9.6%. Zaben bai samu wakilcin masu adawa sosai ba, bayan da hukumomi suka ayyana ƙungiyoyi masu alaka da Alexei Navalny da aka taɓa ɗaure shi a gidan yari kuma babban mai sukar lamirin Kremlin da masu aƙidar tsaurin ra'ayi. Rahotanni sun nuna akwai rashin bin ƙa'ida da aka gano wurin zaben, ciki har da zuba abubuwa a cikin akwatin zaɓe. Jam'iyyar United Russia, wanda a halin yanzu take da kujeru 334 a cikin majalisar mai kujeru 450, tana neman ta ci gaba da riƙe gagarumin rinjaye da take da shi, lamarin da zai ba ta damar canza kundin tsarin mulkin ƙasar.
Gaida Babu Yakub Makeri da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu rufe taskar rahotannin namu a Najeriya. Rundunar haɗin gwiwar sojoji da 'yan sa kai a jihar Adamawa sun yi nasarar tarwatsa mafakar masu wuta da ƙayar baya a ƙaramar hukumar Maiha da ke jihar, inda suka kwato manyan bindigogi masu kakkaɓo jirgin sama da kuma bama-bamai a kan wani dutse da ke tsakanin Najeriya da ƙasar Kamaru. Wakilin Musalisu Muhammad Garba na ɗauke da ci gaban rahoton da ya haɗa mana.
Rundunar sojan Najeriya da 'yan sa-kai su ne dai suka yi nasarar tarwatsa mafakar masu wuta da ƙayar baya, ko ku ce 'yan fashin daji, a jihar Adamawa a wata dutse da ke tsakanin Najeriya da Jamhuriyar Kamaru a ƙaramar hukumar Maiha, wadda suka yi nasarar ƙwaton makamai masu haɗari da mabama-bamai masu tashi. Malam Muhammad Gura, wanda ke zama shugaban ƙungiyar 'yan sa-kai na ƙaramar hukumar Maiha, shi ne wanda ya yi mana jawabi da ma yadda suka yi suka ci wannan nasarar.
Wani ya zato shi na abin akan dutse da dare wanda ba su saba gani ba, sai suka yi mana report ka ga ya ci sojoji, muka je wannan wurin muka hau dutse, abinda yake hau dai babu wanda hankali zai karba ba. Abinda muka samu a kan dutse, mun samu kan rocket launcher irin wanda yake harbawa ko a hargi jirgi ko mene kwaya 10-11, da kuma bom-bom wanda yake iya fashewa kwaya 5.
Shi ma a nashi ɓangaren, shugaban ƙaramar hukumar Maiha Dr. Idi Amin ta bakin mai magana da yawon shugaban Abdul Ganiu Faka, wanda ya tabbatar mana da akuwan lamarin
karɓo waɗannan makamai wanda suka samo a wani dutse da ke kusa da ita, wato ainihin headquarter na ƙaramar hukumar Maiha ɗin. Kamar labari da muka samu na sirri na nuni da cewa sun gudu ne daga jihar Zamfara, inda kuma suka nuko jihar Adamawa suka wuce ƙaramar hukumar Maiha.
Ita ma rundunar sojan Najeriya da ke bataliya na 33 a jihar Adamawa ta tabbatar da akuwan lamarin lamarin sai dai mai magana da yawurin dinar bai ba da dama nadi muryarsa ba to ko menene ma masana al'amuran yau da kullun za su ce akan wannan batu Malam Hayatu Gire tsohon malamin kwaleji ne kuma masanin al'amuran yau da kullun a jihar Adamawan shi kuwa godiya yi ga Allah subhanahu wataala ga yadda rundunar sojan Najeriya da ma yan sintiri waɗanda suke kokari domin ganin an kawo ƙarshen matsalar rashin tsaro a Najeriya
zamu gode wa Allah tabaraka wataala da ya bamu wannan taimako na ganin cewa rundunar sojojin Najeriya suna aikin su yadda ya kamata ci gaba na harkan tsaro ana ta samun nasara akai a yau da gobe kullun kullun amma zai mu mutanen al'umma musamman mazauna arewa maso gabas ba abin da zamu ce illa Allah ya saka musu da alheri da shugaban kaza sauran su
dama dai karamar hukumar Maiha tana ɗaya daga cikin kananan hukumomi da suke fuskantar matsalar rashin tsaro a jihar Adamawan wadda kuwa rundunar sojan Najeriya da ƴan sa kai suka yi nasara tarwatsa gugun waɗannan masu ta da kayar bayan Salisu Muhammad Garba muryar Amurka daga Adamawa a Najeriya
A gaida Salisu Lado, kada a manta wannan shirin na zuwar muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 1625 da kuma 31 a jamhuriyar Niger kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta BOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na yanar gizo a boahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Assalamu alaikum. Masu sauraro barkamu da shirin ciki da gaskiya wanda a yau zamu ci gaba kan duba korafin wani bawan Allah da ya zargi masarautar muri da yunkurin kwace masa fili. Ku biyo mu cikin shirin. Sunana Sarfi Lahashin Gumel. A ci gaba da duba korafin makiyayi ko manomi Malam Sani Salihu wanda a shirin da ya gabata ya ce ya mallaki wani tafkekin fili da ya gina gidansa da yake ciki sai bayan shekaru 29 ya samu labarin sarkin muri mai martaba Alhaji Abbas Tafida ya sayi dukkan gonakin da ke yankin tare da zargin wasu mutane da kulla masa sharugurin mai martaba wanda har ya umarce shi da ya kwashe kayan sa ya bar masa filinsa idan wata kila mai sauraro na biyar da mu a shirin da ya gabata mun tsaya ne a daidai lokacin da Fulani ko mazauna yankin da gonar sarkin take suka amsa goren gayyata amma sai aka samu akasi ran mai martaba ya baci ya fita take bakin nasa ga dai Malam Sani zai dora
kenan sai na kama hanya na na tafi ban ce komai ba da awace gari sai in sarki ya fushe ka zo ka tambayi sarki da akai ta gaban shi ya gaya maka komai ya faru wace gari malam ranka da dai sai na zo duk wanda na kama ko fadawa ko dai da makamancin su dogarai sai ya ce in nemi wani haka na wuni har lokaci ya kure ba wanda ka yi ni gaban sarki na gaji na koma wace gari na sake dawowa na wuni haka ba wanda ya kai ni na gaji na koma wace gari na sake dawowa ta uku ranka da dai sai na gane wannan abu shiri ne akwai wani abu an hana ni in ga sarki sai na dawo na zauna lokacin cikin wannan azumin da ya wuce lokacin mu ba a fara mamu ruwa ba sai na zauna ina nan ina zaune ran da aka fara mamu ruwa na farko a rani a cikin azumi ina kwance a gida sai matata amariyata mai suna madam sai ta zo ta ce malam kana barci ne na ce eh na falka sai ta ce man yanzu yaran mu suka dawo sun ce suna wasa a nan gefen gidanmu can sun ga wasu mutane sun zo sun kori a wacinmu sun tafi da su na ce a daji ko a menene ya ce a daji mana yanzu tun da babu barna babu komi a nan gabar gidajenmu amma ga yaran makwabtanmu nan da suka zo suka fada har da yaranmu lokacin ba a kiwon komai rani ne ba ma kiwo shi kenan ko za ka je sai na ce to na ɗauki mashin na na ba yaro na mai suna Ali ya tafi wajen Kano Kano sun tafi rani a kan wani ƙauyen da ake kiransa Garba Shedi na fata na san Garba Shedi
sosai ma kuwa
yawwa ba zan iya zuwa da kafa ba gashi ina azumi. Sai madan ta ce man to bari yi lullubi domin ni tsari nake, mata na bai taba ci fali ba. Sai bari ta yi lullubi ta je ta bi yaran don ta ce su je su ga ya za a yi da awaki. Kenan da ta je ta samu yara zakani na da shi zai kai kamar mil biyu wurin, sai suka je inda sarki yake da wani gona haka na siyawa. Na siyawa gonan nan an kewaye shi da waya, to da yake an kewaye shi da waya ba abin da yake shiga. Sai suka tambayi mai gadi, yara sun ce an kama awakin mu a daji ba a gona ba, yaya aka yi, me ya faru? Sai mai gadi yake cewa lalle ga wasu awaki nan a cikin wani tayari rimfan tumakin sarki. Shikenan suna dan dubawa sai suka ga awakai da yawa, amma a gefensu sai suka ga guda biyu na ɗana mai suna Aliyu. Ni ba na ba ko da Aliyu nan na riga na ware mashi, kaga ya zama makofina, shanunsa daban awakinsa daban. Shikenan
wato ma'ana awakin an zarge su, ina zuwa Alhaji Sani, awakin an zarge su da sun yi barna ne a gona yasa aka kama su kuma ya faru?
Haka suka fada, amma kuma babu gona. Allah ta san Allah daya ne, musulunci ƙarya haramun ne. Lokacin kuma na gaya maka rani ne, a taƙaice dai ba a ba shi ba. Muna nan muna zaune har sati da wani abu, kusan sati biyu, sai ɗana wani mai suna Umaru shi ma na ware baya cikin na sai ganayensa nake tare da shi. Ya je kasuwanmu wanda ake kiran Jiware, sai ya haɗu da mai gadi Umaru Kona. Sai ya ce a ranan da wata ɗan siyasa mai suna Aisha Jummai, ina fatan malami yana jin sunanta.
Maman Taraba da Allah ya wa rasuwa?
Madalla. Sai ya ce mata, ya ce ma Umaru, a ranan bijirin wanda an kai ta fada aka yi zana izanta a wurin ya kai zallanta, ya ganni a wurin zai sa a kama ni. In an kama ni duk abin da aka man, sai sarki ya bani komani ya ce in bar masa wuri in tafi. Shikenan Umaru da ya dawo ya gaya man wannan, hankalina ya tashi washe gari sai na tafi. Wannan lokacin babu kotu, baya aiki, kotuna duk sun yi yajin aiki. Ina fata malamin ya san wannan lokaci. Sai na je helikota police inda komishina yake, sai na yi report na yi gara a gaban CID. Taya ma komishina ya ba sun magana, daga nan aka kira Umaru Kona. Umaru Kona da aka kira shi aka tura mashi CID biyu, suka je ba su same shi ba. Da ba su same shi ba sai suka isa police station suka bar mashi zago. Da ya ji haka sai ya ruga wani local government namu mai suna Ardo Kola Sunkani kenan, ya ce ya yi kara a police station na DPO ai ban je ba, sannan ya yi kara a police station Ciware ban je ba. A gaban CID yake fada masu haka, daga aka haɗa mu sai na je ƙarya ne. Tun ina yaro in mun yi barna za a tura mamu masinja ko takarda ko kuma in dan banga ne a tura wani dan banga. Babu annan duka, tunda tuna rige da awakin nan babu wani abin nan. Bayan lokacin da aka ce an kama na bincika awakina guda bakwai ne ban gane ba. Shikenan sai aka tambaye shi akwai awakin malam Sanu hannunka? Sai ya ce akwai guda biyu nata, amma lokacin da ya kama su guda tara ne, sauran a na wasu ne kaza kaza iri wanda na ce maka a yi taron su dinna. Sai CID suka ce maza ka kawo su. Sai ya je ya kawo guda biyu din, sai ya harta haihu a hannunsa yaya biyu, sai ya ce ba ta haihu ba. Sai na ce to saura guda biyar. Sai aka ce man to yanzu tun da ya ce ga iya wa'anda ya kama ka dauka. Sai na dauke su ni da Aliyu mai awakin ɗana, na sa su a bun mota muka tafi gida. Muna nan muna zuwa a police station, a taƙaice dai a ce za a kai mu kotu, a yau ne gobe ne ba a kai mu ba, ana kame. A taƙaice Umaru Kona sai ya gudu ya bar zuwa. sai na je na samu kwamishina da kaina. Kwamishinan nan kwanan nan ya samu wani dan tsarin girma aka maido shi nan Abuja ya samu AIG. Sai na ce gashi ina so a kira Umaru Kona a mamu iyaka ga ki awaki na kaza kuma ya ce ma wurin nan ba wuri na ba ne kaza a kira shi. Da aka kira shi sai muka zo kaman za a sasanta mu sai suka dauke mu kawai suka kai mu kotu da wannan mai gadi yana buga ma sarki a bar waya yana buga ma sakataren sarki waya sai ce a kotun kaza za ku je kaza muna isa a kotun majistiren sai ya tambaye ni kai ne malam sani na ce eh sai ya ce an ce shanunka da awakinka su yi ma sarki barna sai nake ranka dade shanuna ba sa gida ba su yi rani a gida ba suna garba shede ga yanda aka yi awaki ne kawai kuma kwanan baya ya kira mu bai ce ma mu komi ba barna ba wani abu ya ce mani ni ne mai gidan kwano na ce eh kai ne abokin Marcus Tanya eh ya ce ni munafiki ne in tafi kawai saboda haka wannan arabi gusma a kama kartana ne ban san wannan ba kuma in barna ne ma awakin nan ba nawa ba ne na ɗana ne Aliyu ne alƙali sai ya tura ni birsina kawai ba wani abin nan sai na tafi gidan yari.
Eh aka kai ka gidan yari saboda akan wannan gidan ma ba fara ta ba.
Eh ga Aliyu yana tsaye ba a maki magana ba.
Filin ciki da gaskiya ya kwashi wannan ƙorafi na Malam Sani zuwa masarautar Muri kuma mun samu sakataren masarautar Alhaji Usman Sa'idi Gasol.
Yanzu abun da zaka gane shine na farko menene damuwar shi?
Yawa damuwar shi Alhaji Usman abun da yake cewa an ce masa ya tashi daga wajen sarki ya ce masa ya tashi daga wajen kuma shi ya ce ana tsangwama sa kullun a wannan wajen bayan kiyese wannan wajen tun asali ya tarihi amma matsalar wannan cewa ya tashin shi ya fi damun sa.
To wani ne ya ce masa ya tashi waya cikin mutane ko sarkin ne da kanshi ya ce masa ya tashi?
Eh sarki ne ya ce tashi kuma in an je kotu ko wasu wajen jami'ai ana masa bayanin cewa sarki ba zai iya ja da sarki ba don haka ya je ko ya ba da haƙuri ko kuma ya tashi daga wajen.
Sakataren masarautar Muri kenan Alhaji Usman Sa'idi Gasol. Idan mai duka ya kai mu mako mai zuwa za mu kawo muku martanin masarautar kan wannan batu. Yanzu a madadin dukkan waɗanda aka ji muryoyinsu musamman ma Nasiru Adamele Kaya da ya taimaka shin ya zo gare ku, Nisar Fil Hashin Gumel daga nan birnin Washington DC ke cewa mu kasance lafiya.
To madalla a gaida Sir Fil Hashin Gumel yanzu kuma sai labarai a takaice.
To baban la takaice, mukaddashin magajin garin babban birnin kasar Afghanistan ya ce an faɗa wa mata da ke aiki a ƙarƙashin gwamnatin Kabul cewa su zauna gida har sai in an gaza samun mazaɗi za su maye gurabunsu. Jiya Lahadi magajin garin ya yi ƙarin bayani game da sabbin ƙuntatawa na baya-bayan nan da shugabannin Taliban suka ɗora a kan mata. A cikin 'yan kwanakin nan sabuwar gwamnatin Taliban tana aiwatar da shirye-shirye masu take haƙoƙin mata da 'yan mata. Ministan sojojin ƙasar Faransa ya isa ƙasar Mali a jiya Lahadi domin matsawa gwamnatin sojin ƙasar da ta kawo ƙarshen tattaunawa da Rasha akan shigo da mayakan sa kai na Rasha zuwa ƙasar kana ta cika alƙawarinta da maida ƙasar akan tafarkin demokradiyya a cikin watan Fabrairu. Majiyoyin diflomasiyya da na tsaro sun faɗa wa Reuters cewa gwamnatin sojin Mali da ta shekara guda tana shirin ɗaukan mayakan ƙungiyar Rasha Wagner Group. Kana ƙasar Faransa ta fara ɗaukan matakan dakatar da shigowa da su tana mai cewa wannan tsarin ba zai dace da kasancewar Faransa a ƙasar ba. A ƙarshe akwai abubuwa da dama da za su ɗauke hankali a wannan mako a taron Majalisar Ɗinkin Duniya fiye da jawaban da shugabannin ƙasa za su yi. Wasu ƙasashe sun ƙaurace wa wani taro da aka shirya yi na cika shekaru 20 da taron Majalisar Ɗinkin Duniya akan wariyar launin fata a birnin Durban ta ƙasar Afirka ta Kudu saboda wasu kalaman ƙiyayyen Yahudawa a taron shekarar 2021. Ƙasashen sun haɗa da Amurka da Faransa da Isra'ila da Birtaniya da Canada da kuma Australia. akwai wasu manyan taruka na makamashi da yarjejeniya akan haramta gwajin makaman nukuliya da kuma wani taron koli akan aikin haɗin gwiwa wurin samarwa da sarrafawa da rabawa da kuma amfani da kayan abinci.
To masauraro, da haka ne muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Amma idan Allah ya kai mu anjima da hantsi, da misalin karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chadi, wato 7 kenan agogon GMT da Ghana, za ku jiyo abokanan aikin mu daga Najeriya da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya ni gabatarwa, sai kuma Jumbe Hamza da ya bada umarni, da ma injiniyan mu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe nake muku sallama daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.